بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا الهزي من الله تعالى بوديا يا أزر شامودا سامن دامن سوك فارلي أولا شكرا بي البركة شكرا تا دبو بيودا أشرين دا بيار دبو ريدا تاريخ دبو دا أربعين دا شدا hijira anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu a masallaci anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam a garin Madina dan yin bayani a takeice akan abin da ya shafi aikin haji da kuma sauran abubuwa da suke da alaka da shi. Hajiya a baya wanda suka bibice mu za su ga mun yi bayani akan ziyara zaman Madina da kuma aikin umra. Wani aikin haji yana farawa ne daga ranar 8 ga wata na Zulhajji ya kare kuma ranar 12 ga watan Zulhajji ko 13 ga watan Zulhajji. Kenan idan mun lura akwai ayyuka a cikin kwanaki kamar haka: kwana 1 8 ga wata, kwana na 2 9 ga wata, kwana na 3 10 ga wata ranar sallah, kwana na 11 ya zama kwana na 4 wato 11 ga wata, kwana na 5 12 ga wata, sai kwana na 6 13 ga wata. Abin da nake nufi, alhaji zai iya gama aikin hajjinsa kwana 5 ko kwana 6, kwana 5 ko kwana 6 indai lafiya lafiya, ba wata larura, ba wani uzuri. Zan dauko ayyukan a takaice kuma zan bi su dalla dalla insha Allah. Ranar farko, ranar 8 ga wata, abinda alhaji zai yi shine daga garin Makka mutum zai dauki niyya, zai yi wanka daga masaukinsa a cikin Makka. Dukkan alhaji za su kasance a cikin garin Makka. Ranar daukan niyyar su miƙacin su shine cikin Makka. Mutum zai wanka inda hali, ya cire ƙazanta ko aske inda hali ba dole bane, sai ya ɗaura ihraminsa a cikin gidansa a masaukinsa. Zai ɗauki niyyar aikin hajji a gida ko a cikin mota kafin ya tafi. Labbaika Allahumma hajjan ko labbaika hajjan, Allah na yi niyyar aikin hajji, wanda Hausa kenan. Idan kuma mutum mai ifradi ne, daman yana cikin hajjinsa, ko mai kirani ne, ai yana cikin aikin hajjinsa, mana yana cikin ihraminsa, ba sai ya sake sabuwar niyya ba, ba sai ya sake sabuwar niyya ba. To da ya yi niyya, zai hau abin hawa, zai kama talbiya labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Haka zai ta wannan talbiya. A ka'ida aikin haji, alhaji baya daina fadin labbaika Allahumma labbaik sai ranar 10 ga wata, ranar sallah, idan ya je gurin jifan jamratul aqaba, ranar jifa, sai an jifan farko ake daina labbaika Allahumma labbaik. Idan an umra ne tun daga garin Madina Zulhulaifa, miƙaci zai kama talbiya labbaika Allahumma labbaik, ba zai daina ba sai ya ga ɗakin Ka'aba, zai fara tawafin umra. Ya kamata alhaji su gane kenan za a yi ta yin labbaika Allahumma labbaik a cikin aikin haji gaba ɗaya har zuwa ranar sallah. Alhaji daga nan zai kama hanya ya tafi Mina, ya je ya zauna a wannan yinin gabaki ɗaya, zai zauna a Mina. kuma ga abubuwan da ake a Mina. Ana zaman sallah, za a yi salloli a zahar kasaru akan lokacinta, la'asar kasaru akan lokacinta, magariba ba a mata kasaru, isha'i kasaru kuma akan lokacinta, sai kuma asubahi washe garin ranar 9 ga wata kenan akan lokacinta, ita ba a mata kasaru. Idan alhaji ya fahimce ni anan kenan, wannan ina nuna ranar 8 ga wata aikin da zai yi zai kasance a Mina, zai salloli guda 5. Ba a hada sallah a Mina, ba a hada azhar da asar a Mina, a kowace sallah za a yi ta akan lokacinta, amma za a yi mata kasaru. Bayan nan alhaji zai ci gaba da talbiya labbaik Allahumma labbaik, yana zaune a tantin sa, kuma zai ci gaba da karatun alqur'ani, kuma zai ci gaba da yin addu'o'i, zai ci gaba da salatin annabi da dukkan abin da ya sawwaka na ibada. Alhaji ku kula, kada ku bata lokacin ku da surutai da hayaniya da yawo da neman sabil, karban sadakar abinci ko ruwan sha ko lemo, mutum ya kare yininsa gaba ɗaya yana ta yawo har yinin ya kare bai komai ba na ibada. Wannan ita ce ranar fara aikin haji, ranar fara aikin haji. Babu laifi idan mutum bai samu zuwa Minan ba ya makara, watakila sai bayan azhar ya je ko bayan la'asar ya je ko ma yaushe da ya je, zuwa dai wato cikin dare, don uzuri yana iya kama mutum bai samu zuwa da wuri ba, wannan babu laifi. Idan alhaji ya fahimce ni anan mun gama bayanin wato aikin ranar farko, ranar tarwiya, yawmu tarwiya, ranar 8 ga wata kenan. Zan takaice bayanin aikin ranar 8 ga wata, wanda shine ranar 1 ga farko, ranar farko aikin haji, shine za a yi wanka, a dauniya, a daura ihrami, a kama yin talbiya, a yi niyyar aikin haji, sannan a kama hanyar tafiya zuwa Mina. Idan an je Mina za a zauna a tanti a sallar azhar kasaru akan lokacinta, la'asar ma kasaru akan lokacinta, magariba akan lokacinta ba a mata kasaru, isha'i akan lokacinta da kasaru, sai asubahi, sai kuma addu'o'i da roƙon Allah da ibada za a yi. Malamai suna bi tanti tanti suna faɗakar da mutane bayanin abubuwan da ya kamata su yi a wannan rana da kuma tambihi gare su don kada su shagala. Mun gama da wannan, sai rana ta biyu aikin haji, ita ce ranar 9 ga wata Zulhajji. Abinda ake so alhaji idan ya sallah a Mina, zai yi zikiri, idan gari ya waye zai harraka, zai motsa don ya tafi zuwa wato Arafa. Ranar 9 ga wata ita ce ranar Arafa. Gane cewa Mina daban, Arafa daban, tafiya ce mai nisa da za a yi zuwa Arafa. Kowane alhaji zai shirya kayansa, ya kimtsa, ya daure tabarmarsa da silifarsa, yana cikin ihrami har yanzu, zai hawa mota ya kama tafiya. Masu tafiya da kafa za su yi tafiya, mai hawa mota zai tafi. Har yanzu dai yana labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Za a tsaya ko ina ba sai a Arafat. Arafa wani babban fili ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya iyakance shi, kuma ya yi bayanin fadinsa da kuma ainihin wato wuraren da yake. Kuma alhamdulillah kuma Saudiya sun iyakance, daga ina Arafa take farawa kuma ina take karewa. Yana da kyau alhaji idan ya samu dama ya tsaya a wani wuri da ake ce da shi Masjidu Namira, wani wuri da ake ce da shi Masjidu Namira, ya zauna ya huta a wannan wuri, a wannan masallaci za a hada sallar azhar da la'asar. Amma kada alhaji ya manta cewa Masjidu Namira ba a cikin Arafa yake ba, wannan masallaci da ake hudubar Arafa ba a cikin arafa take ba, don haka idan mutum ya je wannan masallaci ya samu halatta, to lalle ya tabbatar idan an gama sallah ta azhar da asar, to ya kama hanya ya shiga cikin arafa. Duk wanda ya tsaya a wannan masallaci masjidu na Mira yayi addu'a sa ta ranar arafa, to bai samu haji ba, kuma bai yi arafa a cikin wato filin arafa ba. Wannan yana da muhimmanci a kula. Sannan kuma ba dole bane zuwa shi masjidu na Mira din, ba dole bane. In mutum ya samu dama ya iya zuwa, idan bai samu dama ba kuma shikenan sai yayi hakuri ya je tantinsa. Ita arafa jama'a ba sharadi ne sai an je dutsen arafa ba, in mutum ya samu zuwa yayi kyau. Amma kowane alhaji ya tsaya a tantinsa, manzo Allah ya ce wa kaftu ha huna wa arafatu kulluha mawqifu, na tsaya a nan a duk fadin arafa gaba daya duk wurin tsayawa ne. Kenan waɗanda suke lazumta mutane cewa sai an je dutsen arafa, wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. Mutum dai sai dai ya je kawai don ganewa idonsa, ko kuma in yana da ra'ayin ya je ya tsaya a arafa din. Amma ko a tantinka ka tsaya ka yi ranar 9 ga wata din, aikin da alhaji zai yi shine zai yi jam'in sallar azhar da al'asar a arafa ko a masjidu na Mira. Wanda suka samu zuwa masjidu na Mira za su yi sallar su a can, wanda ba su samu dama ba kuma sai su yi a cikin tantin su a arafa, su hada azhar da al'asar ai jam'i. Limamai, malamai, masana qur'ani sai su jagoranci gabatar da waɗannan salloli na azhar da al'asar. Kuma babu laifi idan an gama aiwa mutane nasiha, ai musu bayanin me ya kamata su aikata a wannan rana. Za a hada sallar azhar da al'asar a arafa. Daga nan idan an hada sallah, za a jawo ita al'asar ne a yi ta a lokacin azhar. Hada sallar da ake fada jam'u taqdim ne ake, ba jam'u ta'khir ba. Kuma lalle haka manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam da sahabbai yace khudu anni manasikakum, koyi aikin hajjin ku daga gare ni. Dan haka idan an hada wannan sallah, alhaji zai miƙe ya kalli al-qibla, a kama hanya ta ta'addu'a, a daga hannu ayi ta'addu'a, ayi ta roƙon Allah. Riwaya ta zo sahiha cewa manzon Allah ya tsaya a arafa yayin addu'a tun daga azhar, hannunsa yana sama yana roƙon Allah tabaraka ta'ala ya sauke ba sai da rana ta fadi. La ilaha illallah. Allah ka azurta mu da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan alhaji zai ta addu'a ita roƙon Allah, duk abinda ya zo masa da kuma duk abinda yake sha'awa ya roƙi Allah tabaraka ta'ala, zai roƙe shi a wannan lokaci. Ayi ta addu'a, ayi wa iyaye addu'a, ayi wa ƴaƴa addu'a, ayi wa dangi addu'a, ayi wa malamai addu'a, ayi wa kai addu'a, ayi wa rayuwa addu'a, a nemi lafiya a wajen Allah tabaraka ta'ala, a nemi zaman lafiya a ƙasa, ayi wa ƙasa addu'a, ayi wa shugabanninmu musu addu'a, Allah shiryar da su ya sa su zama mutanen kirki. Mu yi abubuwa na alkhairai, ba a san addu'ar ta'addanci, ba a san la'anta a arafa, ba a san tsinuwa. Kar wani ya zo ya ta'addu'a, Allah ka tsine wa wani, saboda yana gadara ranar arafa ana karban addu'a, ba a son haka. Ka faɗi alheri, ka roƙi alkhairi. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi sahihi, afdal ma qultu ana wan nabiyuna, mafi falalar abin da ni na faɗa da ni da annabawa. Ka duba hatta annabawan Allah su ma sun zo sun yi wannan tsayuwa na arafa. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انا سو الحجي يتميميت wannan addu'a ta la ilaha illa allah wa dawla sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. yan uwa alhazai, rana arafa rana ce ta yin addu'a. Duk addu'ar da mutum ya ga dama ya roki Allah, Allah ubangiji zai amsa masa da ikon Allah tabaraka wataala. Da haka ni amfani da wannan dama, saboda addu'ar ranar arafa karbabbiya ce, yana daga cikin wuraren da Allah yake karban addu'ar bawa, ranar 9 ga watan Zulhijja ranar arafa. Don haka ma aka sanya su alhajai su rinka yin wannan tsayuwa arafa da addu'oyi. Su kuma waɗanda ba alhajai ba a gida, su yi ta yin azumi, su yi azumi su mu yau arafa, su kuma idan sun yi wannan azumi yana kankare zunubin shekara biyu, kafir sanatul madiya wal baqiya. Da haka wanda yake gida to sai ya waita aikata aikin alkhairi a cikin wannan rana ta arafa, ya ci gaba da addu'a, ya ci gaba da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan yana da kyau alhaji ya sani ana son addu'an nan a yi ta a tsaye, a miƙe, a tsaya, a ta roƙon Allah a yi ta addu'a. Wanda ya gaji ya zauna, wanda yake da lalurar ciwon ƙafa ko yake da matsala ya zauna, babu laifi. Akwai kurakurai da alhazai suke yi a ranar arfa, wanda wannan kurakurai suna yawan maimaituwa, gaskiya suna yawan maimaituwa kamar bacci. Na ce kuskure ne ba wai don bai halatta mutum ya bacci ba, amma akwai wanda suka mai da baccin ya zama musu al'ada, kawai kwanciya za su yi ta baccinsu. Mutane suna tsaye suna addu'a, suna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, kai kuma kana kwance kana ta bacci. Wallahi akwai hadari a cikin wannan abun, ba garami ba. Ba laifi mutum ya dan bacci ya huta kaɗan, amma ya mai da hankali. Wai wani fa cewa yake wa ɗan uwansa, da Allah zan kwanta, in ya zama saura minti 15 rana ta faɗi ka tashi ne. Duk wannan lokacin gaba ɗaya ƙane yana bacci. Abu na biyu, akwai waɗanda suke zuwa suna yin irin du'awul jama'i, abinda ake nufi du'awul jama'i addu'a da ake ta jam'i. Kawai mutum sai ya zo shi bai faɗi nasa addu'oyin ba, ya je ya bi wani yana ta Allahumma Allahumma kaza 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 da sauransu. Kowa yi addu'a sadakansa, kowa yi addu'a sadakansa. In baka iya larabci ba, samu littafin larabcin karanta. In baka da ce ba, kai da yaranka, kowane yare kai amfani da shi, Allah ya sani kuma Allah zai karba. Yanzu wasu kurakuran da suke addu'ar shi limamin da yake addu'ar ko malamin, sai rinka zuwa Allahumma gfirli, suna amin. Allahumma gfirli, Allah ka yafe mini, suna amin. Yayi ta yi wa kansa addu'a. Na ji wani a wata shekara yana yin addu'ar gaba ɗaya a kansa yake, kuma duk alhajin suna yin abu. To har ya cinye musu lokacinsu, ka zo watakila mataka tana ciwon ciki, watakila mataka tana kan naƙuda, watakila ƴaƴanka sun fanɗare sun lalace, watakila watakila abubuwa da yawa. Kana buƙatar jari, kana buƙatar lafiya, kana buƙatar iyayenka yi musu addu'a, kana buƙatar aikinka, kana buƙatar kaza. Duk mutum ya manta bai zo wannan ba, sai ya je ya bi wani yana yi masa addu'a kawai, kuma addu'ar ma shi yana yi wa kansa. Kaga wannan ba daidai bane. In ma za ka yi, ai gwanda ka rinka sa na, ka rinka sa mu. Sannan daga cikin kurakuran da alhazai suke yi shine yawo da kafada a buɗe a arafa, gaba ɗaya aikin hanci, inda ake buɗe kafada. Idan an zo dawaful qudum ne, dawaful qudum nan na umra, dawafin da ake na farko idan an shigo garin ainihin wato Makka. Amma duk alhajin da kaga kafadarsa a buɗe a cikin arafa, wannan kuskure ne. A iya cikin masallacin harami, wannan dawaful qudum a nan ne ake shirya kafada. Da haka ya kamata alhazai su kiyaye, kuma alhazai su gyara. Da masu yawon sabil da nemo karɓan taimakon abinci, in mutum aka kawo mai abincinsa, da jihohi suka kawo abinci ne dai gwargwado, mutum ya wadatu da shi. Amma mutum ya fita yawo yana ta neman abokanansa a gari kaza, a jiha kaza, har lokacin addu'ar ya ƙare bai yi ba. Jama'a alhazai, ku sani cewa abinda manzon Allah ya karantar da mu akan tsayuwar arafa shine mutum zai tsaya ya ta addu'an nan, ya tsaya ya miƙe hannunsa yana addu'a har sai rana ta faɗi. Ba a fita daga arafa sai rana ta faɗi. Hukumomin alhazai, don Allah ku taimaki alhazai su yi aikin hajjinsu ingantacce a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A daina koran alhazai kafin rana ta faɗi, a daina koran su daga tanti kafin rana ta faɗi. Alhazai ku daina gaggawan fita daga cikin arafa kafin rana ta faɗi. Ko da mutum zai yi tafiyan ƙafa ne, in ya fita kafin rana ta faɗi, tabbatar dai lalle yana cikin arafa. Wanda za su hau mota, su tabbatar motar nan bata motsa ba kafin rana ta faɗi. In mota ta motsa aka fitar mutum, rana bata faɗi ba, ya saba annabi, ya saba sunna, ya tauye ladansa, ba ƙaramin tauyewa ba. Da haka ba a fita daga arafa sai rana ta faɗi, ba a fita daga arafa sai rana ta faɗi. Idan 'yan uwa alhazai sun fahimce ni, aikin da ake yi rana 9 ga wata shine tsayuwar arfa tsayuwar addu'a ne an ce tsayuwar saboda ai addu'ar a tsaye ake yin ta addu'ar a tsaye ake yin ta sannan kuma za a hada sallah azhar da la'asar a ainihin lokacin azhar abu na gaba in kun fahimce ni mun kammala aikin ranar 8 ga wata ranar 9 ga wata rana ta 2 kenan aikin haji to yanzu kuma za mu tafi rana ta 3 amma kafin mu tafi rana ta 3 za mu hau hanyar tafiya wani wuri ana ce da shi Muzdalifa daga Arafa in rana ta fadi kowa zai tattara kayansa da ainihin shimfidarsa da abin da ya shafi bukatunsa ya kama hanya kuma ya tafi Muzdalifa Muzdalifan nan ko ka tafi da mota ko ka tafi da kafa duk abin da kai daidai ne shi ma wani daji ne da za a je a shimfiɗi a zauna da tantuna a je a zauna a kwana a gurin son samu alhaji kar ya yi sallar magariba da isha'i sai a Muzdalifa komin dare sai dai idan ya ga lokacin sallar ne zai kubuce masa to sai ya tsaya a hanya yayi amma a son samu lalle alhaji ya yi sallar azhar ya yi sallar la'asar ya yi magariba ya yi isha'i a Muzdalifa ya yi magariba da isha'i aina a Muzdalifa a Muzdalifa me ake a Muzdalifa yanzu muna cikin dare kenan bacci ake a Muzdalifa wannan shine wurin da shari'a ta ce kawai in alhaji ya je ya kwanta ya bacci kai ya komai sunna shine in ya je Muzdalifa ya kwanta ya bacci don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yi kuma ya ce khudu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni akwai alhazai da suke kurakurai a Muzdalifa sai mutum ya zo ya bude takarar Qur'ani yana daga sauti wai shi yana ibada ya hana dan uwansa bacci yana cutar da shi ko kuma su zo da wasu zikirai ai ta bugawa ana ta yi ana daga murya ana daga sauti ana ainihin wato cutar da makoci abokin zama da kuma wanda suke zuwa su kwanta suna baccin su lullube kansu a Muzdalifa ai baka gama aikin hajji ba ba a lullube kai ba a lullube kai kar ku manta alhaji yana da cikin abubuwa masu muhimmanci wannan farin kyalle wannan ihrami ko kuma mata kayan su da suka sa a matsayin me a matsayin ihramin su idan an saka wannan kaya na ihrami ba a fesa turare in an saka ihrami ba a yanke farce idan an saka ihrami ba a lullube kai ga maza ba a sanya duk wani abu kewayayye din kake ba a sanya hatta takalmi ko bashu ba a sawa sai dai a bude kasansa sauransu ba a ainihin wato runguman mace mubashara ba a yin jima'i in an saka wannan ihrami ba a daura aure ba a neman aure idan an saka ihrami ba a kariya itace ko an gani idan an saka ihrami ba a ainihin kashe dabba ta farauta idan an saka ihrami ba a saka turare kamar yadda na yi bayani idan an saka ihrami ba a cire gashi da maza da mata idan an saka ihrami shi wannan kyalle yana da dokoki ne masu yawan gaske ne kamata alhaji fa ya kula da su musamman lullube kai din nan da ake idan an zo kwanciya a Muzdalifa kenan idan kun fahimce ni a Muzdalifa mun baro Arafa mun yi ni muna addu'a to in mun zo Muzdalifa sai mu kwanta mu yi bacci sai a huta sai a kwana kuma washe gari an shiga 10 ga wata washe gari an shiga 10 wata to akwai ayyukan da ake so a yi a Muzdalifa kafin a tafi a shiga cikin aikin 10 ga wata ana so a yi sallah a Muzdalifa inda hali a je mash'alul haram akwai wani masallaci na mash'alul haram da Allah ya ce fadhkurullaha inda mash'alul haram wa ambaci Allah a mash'alul haram to balle a iya zuwa ba duka alhazai amma duk wanda ya ga masallacin ya kuma samu dama ya je gurin ya sallah ana so a yi ta zikiri a yi ta addu'o'i a yi ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala idan garin Allah ya waye idan asuba ta yi hatta sai in an ga gari ya yi sha ya zo a hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya yarda da shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta yin addu'a ya yi ta zikiransa ranar da ya kwana a Muzdalifa hatta asfara jiddan sai da gari ya waye sosai aka ainihin wato annabi ya gama to alhaji ana so ya tsaya ya zikiri a Muzdalifa nan ya ta fama a yi ta roƙon Allah askar duk da aka sani a yi ta bugawa babu laifi ga mata da yara kanana da kuma tsofaffi waɗanda suke masu rauni da waɗanda dai duk suke da uzurori ba sai sun kwana a Muzdalifa ba, amma sauran alhajjai dole su kwana a Muzdalifa. Wanda zai raka masu rauni shi ma yana da hukuncin su. Idan dare ya raba gida biyu, in dare ya raba gida biyu, mata masu rauni, ba wai duka mata ba, yawa mata masu rauni, mata masu rauni, dan mata akwai masu rauni a cikin su, akwai kuma masu ƙarfi, akwai matan da sun mafi mazan ai ƙarfi ai, to wannan banda su mata masu rauni, iyaye, dattawa, masu larura, waɗannan mutum zai iya ainihin wato tura su gaba, ba sai an kwana a Muzdalifa ba, sai su ƙara gaba don su tafi Mina su yi tanadin yin jifa idan garin Allah ya waye. Ya zo a hadisin Jabir, ya zo a cikin riwayoyi da yawa cikin hadisai ingantattu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da izini ga wasu masu rauni cikin iyalinsa, irin da Sauda binti Jam'a al-Amiriya, imra'atun sabita, mace ce wadda take tana da nauyin jiki, tana da ƙiba ga shekaru, Annabi ya ce ta wuce gaba da ita da sauran ta ga masu rauni irin ta suka tafi. Wasu suna zuwa in sun yanka daren asubahi tai musu a nan jamra wajen jifa, wasu kuma sai gari waye suke ya waye suke isa, idan mutum ya salla asubahi kawai sai ya jifansa, idan mutum ya salla asubahi sai ya jifansa, masu rauni kenan, masu rauni. To wanda ya raka masu rauni kamar wanda yake jagorantar mata masu rauni, ko ya zo da uwarsa mai rauni ko matarsa mai rauni, shi ma yana da hukunci irin nasu, zai yi jifa lokacin da za a yi jifa. Alhaji kada a manta, idan aka gama addu'a da zikiri ranar da aka je Muzdalifa, za a tafi an shiga ranar 10 ga wata ranar sallah kenan. To me za a yi ranar sallah? Shine za a tsinci tsakuwa tun a Muzdalifa ko a hanya, a tsinci tsakuwa kwaya bakwai kawai, tsakuwa kwaya bakwai kawai za a tsinta, kuma tsakuwan nan da za a tsinta kar a dauki manyan duwatsu, jifa da manyan duwatsu saba Annabi ne sallallahu alaihi wasallama, ko kar a dauki kananan da ba za su iya biyan bukata ba, ana so mislu hasal khadz, irin ina tsakuwa da ake dora a balla haka, to irin ta da ita ake jifa, mutum zai tsinci tsakuwarsa, ba sharadi ne sai ya wanke ba, ba sai ya musu alwala ba, ba sai ya fesa musu turare ba, babu da babu wannan magana, kwata kwata kuskure ne, dan haka kawai mutum ya tsinci tsakuwarsa a hanya duk inda ya samu, ya kama hanya zai tafi Mina, can karshen Mina ranar sallah, ana tafiya ranar jifa ne karshen Mina, za a kama hanya ana tafiya, har yanzu din ana ta yin labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, da ihraminka a jikinka kana wannan talbiya, ba za a tsaya a ko ina ba sai a wajen jifa. Ranar sallah ana jifan babban dutse ne, ina ce babban dutse, wurin jifan babba, dan muna da aljamratu as-sughra, muna da aljamratu al-wusta, muna da aljamratu al-kubra, ko kuma aljamratu al-aqaba, wannan shine sunanta. To ba a jifan dutse na farko wurin jifa, za ku ga arfe ne ma da sojoji, a ranar sallah ba a jifa na farko, ba a jifa a ranar sallah guri na biyu, sai dai guri na uku kawai, can mutum zai je ya yi ainihin wato ya jifansa. Ya ake yin jifa? Za ka sa Makka a hagun ɗinka, Makka tana hagun ɗinka, kuma yadda nake zaune a nan ɓangaren hagun ɗina Makka, Mina ainihin Mina inda muka zauna, kuma inda muka taho tana dama, mutum zai wannan jifa yana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sai ya yi guda bakwai, ya tabbatar dutsen ya shiga cikin ina, cikin rami. Akwai alhazai da suke kuskure, sai mutum ya je kama jifa yana nesa, in ya wullo dutsen ma ya faɗi a kafadar wani, ko ya faɗi bai shiga ramin ba. Lalle a yi ƙoƙari da maza da mata a matsurin jifan, a nisanci cunkoso, kuma a yi hikima da wayo, a samu wurin da babu cunkoso, sai a jefa wannan tsakurfani guda bakwai. Ya halatta wani ya wakilci wani a wajen jifa, kamar watakila wanda yake mai rauni ba zai iya jifa ba, ko bai da lafiya ba zai ma iya zuwa wurin ba gaba daya, ana yin istinaba a wajen arrami, wannan ya halatta, amma wanda yake da lafiya shi kam zai jifa ne da kansa. To yaya ake yin jifa na wakilci a inda kake tsaye din? In ka jefa naka, to sai ka jefa na dan uwanka, kai niyya cewa yanzu na dan uwanka ne zaka jefa, yanzu na dan uwanka ne zaka jefa. Ba a dunkule tsakuwar guda bakwai din gaba daya azuba, kamar yadda wasu alhazai suke yi cikin jahilci. Wai sai mutum ya ce bari yayi sauri, gaba daya tsakuwar guda bakwai din kullun sai jefa a ci, wannan kuskure ne. Ko kuma wanda ya aiko shi kuma ya je bai mai daidai ba, wannan duka zalunci ne, ba daidai bane. Mutum ya dunkule tsakuwar kwanin guda bakwai ya zuba su gaba daya. Jama'a, idan kuna fahimta ta, yanzu mun shiga ranar 10 ga wata, ranar sallah, ga ayyukan da ake a ranar 10 ga wata. Aiki na farko dai, za a yi jifa, za a yi yanka. Idan mutum yana da hadayen da ya saya, duk da ba a wurin ake yanka ba a yanzu, amma dai wanda ya sai hadayensa ana masa yankansa ne a ranar sallah din. A ranar sallah, wanda ya biya a banki haka ne, wanda ya biya a hannun ejoji haka ne. Amma dai muna kira ga alhazai su yi kokari su danka kudinsu a hanya wacce take amintacciya. Mutumin da aka san an aminta da shi, ko kamfanin da aka san an aminta da shi. Alhamdulillah, yanzu ana samun kamfanoni wanda suke zuwa daga Najeriya, kuma suna yin kokari, suna yin wannan ayyuka din da amana a tattare da su. To wasu kuma dai sai a hankali, abi dai a hankali cikin nutsuwa, mutum ya bada kudinsa inda ya aminta, ya hankalinsa ya kwanta. To idan an fahimce ni, za a yi jifa, za a yi yanka, za kuma a yi aski. Duk lokacin da kai abu guda biyu a cikin wannan ya halatta, ka samu tahallulul asghar, an yi jifa, an yi yanka, an yi aski, daga nan alhaji in ya ga dama zai iya cire kayansa, ya samu komi ya halatta ya aikata, banda mace, ba zai kusanci mace ba, ba zai rungumi mace ba, ba zai yi jima'i ba. Kenan aikin ranar sallah, jifa, daga jifa akwai yanka, bayan yanka akwai aski. To ba za ka san yaushe za a yanka ba, kawai da ka yi jifa ka je ka yi askin ka, saboda ai kawai ka san cewa ka yi mai, ka yi yanka, ko za a yi maka yanka. To sai kuma idan mutum yana da hali sai ya gangara maka ya je dawaful ifada, dawaful ziyara, dawaful hajj, wannan babban dawafi. Wannan dawaful ifada, dawafin da ake na ranar sallah, rukuni ne a aikin hajji, dole sai an yi shi, dole sai an yi shi. Ba uzuri mutum ya ce ba zai yi ba, amma kuma ba dole bane sai an yi shi a ranar sallah. Shi dawafin ran sallah alhazai, ba dole bane yin dawafin ran sallah, ba dole bane a yi shi a ranar sallah. Za a iya jinkirta shi washe gari 11 ga wata, ko 12 ga wata, ko 13 ga wata, a je a yi dawafin. Mutum ya fito daga Mina sai je dawafin sa. Wanda ya dake dauko aikin hajji na tamattu'i, idan ya je zai yi sa'ayi, zai yi dawafi kuma zai yi sa'ayi, yayi dawafi yayi sa'ayi. Wannan shine zance mafi inganci cikin maganganun malamai, saboda wancan dawafi da aka yi na farko, dawaful umra sunan shi, wannan dawafi sa'ayi da aka yi na farko, sa'ayul umra sunan shi. To tunda daman kai umra daban, yanzu zaka yi aikin hajji, to kaga zaka yi dawaful hajji da sa'ayul hajji. Sai mai kirani da mai ifradi, mai kirani da mai ifradi idan bai yi sa'ayi a farko ba, mai ifradi kai in bai yi sa'ayi a farko ba, ko bai yi dawafi a farko ba, to zai je yayi dawafi yayi sa'ayi, wanda shine dawaful hajj dinsa. Wanda yana da kyau mutane su fahimci wannan, su kuma gane. Yan uwana musulmi, idan mutum wannan kuma sai ya dawo Mina, in an fahimce ne a takaice, a ranar 10 ga wata shine ake aiki mai yawa a cikin aikin hajji, shine ake aiki mai yawa a cikin aikin hajji. Alhaji zai bar Muzdalifa ya dauko tsakuwarsa guda bakwai kawai, sannan ya zo ya jifa, sannan in yanka, sannan kuma yayi aski, sannan ya zo ya yi dawafu al-ifada, ya zo ya yi dawaful ifada. Kurin abin da ya saura a gare shi, yanzu ya dawo ya ci gaba da kwanaki a Mina, kwana biyu ko kwana uku, kwana biyu ko kwana uku. Akwai abubuwan da ya kamata a kula da su a ranar sallah. na farko dai an yi wa alhaji izini idan ya je ya yi jifan nan ya dawo Mina abinsa ya askin sa ya zauna a Mina ba sai ya tafi Makka ba an yi wa alhaji izini ya cire ihramin nan ya saka kayan gida a ranar sallah saboda ai yayi jifa kuma yayi yanka yayi aski sannan an yi wa alhaji ihrami ai wato alfarma ko uzuri ya iya shafa turare ya iya dukkan abin da zai yi amma banda kusantar mace tunda bai je da waful ifada ba za a koma a sa kayan gida sai a ci gaba da zama a Mina wannan shine aikin ranar 10 ga wata to mun gama 10 ga wata sai kuma mu kama hanya zuwa aikin 11 ga wata 11 ga wata aikin 11 ga wata za a kwana a Mina alhaji zai kwana a Mina idan mutum ya kwana a Mina zai ta zikiri ya ta ambatan Allah daman talbiya an gama ta tun jiya sallah ana gama labbaika Allahumma labbaika ne a ranar sallah a lokacin da mutum ya je wajen jifa shikenan sai daina kamar yadda ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kuma sahabbai ma su ma din haka suka aikata to ranar 11 ga wata ba wahala mutum zai kwana a Mina ya ci gaba da roƙon Allah ya ci gaba da addu'o'i ya jira sai rana ta yi zawali sai rana ta yi zawali abin da ake nufi sai rana ta raba tsakiya sai azhar ta yi sai ya tafi jifa jifan ranar sallah ana yi ne kafin azhar kuma har zuwa dare za a yi ana yi kafin azhar tun lokacin da safi ake yi idan alhaji sun taho da safi suke yin jifan su babu damuwa akan wannan jifan ranar sallah kenan amma jifan ranar 11 ga wata sai rana ta yi zawali jifan ranar 12 ga wata sai rana ta yi zawali ma'ana sai bayan azhar a kiyaye alhaji a daina zuwa ana yin jifa kafin rana ta yi zawali duk wanda ya je yi jifa kafin rana ta yi fa jifar sa bai ba a kula da kyau duk wanda ya je yi jifa kafin rana ta yi zawali a ranar 11 da ranar 12 ga wata har ranar 13 to gaskiya jifan sa akwai kuskure a ciki inda ranar 13 ga wata ne ma akwai maganganu cikin maganganun malamai wasu da suka sauƙaƙa Allah musu rahama to a nan gurin ya za a yi aikin ranar 11 ga wata alhaji zai tafi in yayi azhar a Mina zai gangara wajen jifa da tsakuwar sa guda 7 guda 21 kenan ranar 11 ga wata ana jifan gurare ne guda 3 kowane wuri tsakuwa 7 wurin farko aljamratul wusta za a jifi gurin da tsakuwa guda 7 nayi bayanin yadda ake yin jifa Makka tana hagun dinka imana tana dama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar idan ka gama jifan a wurin farko sai ka matso hagun dinka kadan matsa kadan sai ka daga hannu kai ta addu'a in an gama jifa wurin farko na 11 ga wata ya ku alhazai to ana so a koma gefe ana yin addu'a sosai a roƙi Allah wannan sunna ce ta annabi yadda yau alhazai gaggawa tana sa su manta wannan addu'o'in ba sa yin su kuma wuri ne da ana sa ran Allah yana karɓan addu'a abu na biyu shine wurin jifa na biyu din a ranar 11 ga wata shi ma zaka je fishi da tsakuwa guda 7 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har guda 7 idan ka gama jifan sai ka matsa hannunka na hagu sai kai addu'a ka roki Allah tabaraka wa ta'ala abu na uku jifan wuri na uku shine jamratul akaba inda ka jefa jiya a sallah jiya sallah wurin da kai jifa shi kadai din nan to shi yau zaka dada maimaita masa shi kuma da tsakuwa guda 7 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar guda 7 to amma shi idan aka gama jifa ba a tsayawa ai addu'a wurin addu'an wuri biyu ne kawai wurin jifan farko a koma gefe wurin jifa na biyu a koma gefe ai addu'a ba dole bane tsarin da na faɗa din cewa dole shi ka sa Mina a hagun dinka a wannan Makka a hagun dinka Mina a daman ka in baka samu dama ba furmutu da cinkoso ya juyar da kai to duk yanda ka samu kawai ka wulla dutsen ka tabbatar da ya shiga ka tabbatar ya shiga mata ku kula ana samun matsaloli alhazai ku kula ana samun rasa rayuka a wajen jifa duk wanda yake ya san mai rauni ne ya daina shiga cikin furmutsi ku daina shiga cikin furmutsi da kaga ana cinkoso koma gefe an gama sai ka shiga wurin ana rasa rayuka ana cutuwa ana illatuwa sosai kuma yana da kyau mutum ya kula kwarai daga ciki to idan mun gama wannan mun yi jifa to sai mu sake dawowa sai mu dawo Mina ya halatta alhaji in yana da uzuri ya je garin Makka ya uzurin sa ya ci abinci ya yi duk abin da zai ma ko ziyara ko wani abu ya yi amma fa kada ya bari magariba ta yi masa a ina a Makka duk yanda za a yi alhaji kada ya bari magariba ta yi mai a Makka ya shigo Makka a ya shigo Mina don ya kwana a Mina a saman to an ce ya kwana kenan a Mina mun yi jifa kenan ranar 11 ga wata kawai jifa ne wuri guda uku za a dawo kuma a ci gaba da addu'o'i har yanzu ba a gama addu'o'i ba kuma har yanzu ba a gama aikin hajji ba ai ta roƙon Allah tabaraka wataala ai ta addu'a neman taimakon Allah tabaraka wataala da duk abin da Allah ya hore da ƴan uwa da iyaye duk ai ta yi musu addu'a ai ta roƙa musu Allah tabaraka wataala to mutum zai dawo sai ya dada wani kwanan kuma a Mina mun kwana a Mina yanzu mun shiga ranar 12 ga wata kenan me za a yi ranar 12 ga wata abinda aka yi ranar 11 ga wata shine za a yi ranar 12 ga wata shine jifan wuraren nan guda uku aljamratul as-sugra aljamratu al-wusta aljamratu al-kubra waɗannan su ne za a jefa shine ibadar da za a yi kuma na faɗa idan an jefa wurin farko za a yi addu'a wuri na biyu ma za a yi addu'a amma na uku ba a yin addu'a sai a sake dawowa idan mutum ya yi niyyar ta'khiri idan ka yi jifan bayan azhar din ranar 12 ga wata in kana so ka dada dawowa to sai ka dada dawowa zaka yi ta'khiri zaka yi aikin hajjin kai har ya zuwa kwanan 13 ga wata kenan to sai mutum ya dawo ya ci gaba da ibadar da aka saba ana yi tunda yanzu yayi azama bai gama aikin hajjin sa ba amma wanda yayi niyya ya samu dama yana ganin cewa ba zai iya ci gaba ba 12 ga wata zai gama kamar yadda duk alhazai yawanci haka suke yi to kana gama jifa ba sai ka koma Mina ba kawai sai ka gangara sai dai in kana da wani uzuri da ka baro a Mina sai a gangara kurin sai mutum ya koma gida Makka ya gama aikin hajji shikenan an gama aikin hajji dama wataƙila ka yi dawafinka na al-ifada shikenan wanda bai yi dawafin ifada ba kenan kun ga wannan ya nuna ya yi jifa bai yi dawafin ifada ba dawafin hajji wannan duk ba laifi ba ne ba dama ya zo hadisi sahihi ingantacce wani ya gabatar da wani abokan wani ya tambaya annabi ya ce if'al wala haraj if'al wala haraj kamar yadda ya zo a hadisin Jabir dan Abdullahi duk wanda ya gabatar da wani abu maimakon ya yi wannan sai ya yi wannan maimakon ya yi wannan kamar misali kafin ya yanka ya aski ko kafin ya aski wato ko kuma kafin ya jifa ya yanka ko da makamancin wannan to wannan duka dai an yi kurakurai ne to an yafe wa mutum an yafe mutum jama'a in kuna tare da ni wannan shine bayani akan aikin hajji wanda kuma yayin jinkiri ya ƙara kwana daya wanda yana da kyau Allah ya faɗa wazkurullahi fi ayyamin ma'dudat wa man ta'ajjala fi yawmaini fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaba malaman ainihin wato na musulunci suka ce al afdal at ta'akhkhur abinda ake so a dan jinkirta din da li'annahu fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi ya aikata da kuma sahabbai sun yi ta'akhuri wato sun jinkirta sun cika ranar 13 ga wata to amma dai yana da wahala alhazai yawanci gaskiya ba sa yi kuma mutane ma ba sa yi amma dai ana samun daidai ko suna yi kuma yana da kyau ka jarraba haka din dan ka samu ladan yana da dadi kwarai wannan ta'akhuri da wannan jinkirtawa da ake yan uwana alhazai idan mutum yayi wannan ya gama aikin hajjin sa me ya saura mana sai dawaful wada'i dawaful wada'i shine dawafin bankwana mun dawo Makka mun zauna mun yi sati ɗaya ko sati biyu bayan aikin hajji sati ɗaya ko sati biyu bayan aikin hajji ko kwana biyar ko kwana goma ya danganta ga irin bukin din jirgin ka gaba daya to mutum in yazo zai tafi kar wanda ya fita ya bar kar wani alhaji da ya fita ya bar Saudiya bai yi dawafin bankwana ba namiji ko mace babba ko yaro dole ne dawaful wada'i, dole ne dawafin ban kwana, dole ne sai an yi shi. Ya ake yin sa normal dawafi ne kamar dawafin nafila, shikenan kurin alhaji zai shiga dakin Ka'aba ko a sama ko a ƙasa. Jama'a yin dawafi a sama da yin dawafi a ƙasa duk wasu dai ubansa dai ba su da wani bambanci, ba su da wani bambanci. Kai dawafi a sama ko kai dawafi a ƙasa babu wani bambanci, kawai dai neman sauki ne in mutum ya samu dama yayi a ƙasa saboda ya samu sauki. To zaka je kai dawafinka na bankwana ko ki je ki dawafinki na bankwana a zagaye guda bakwai a lokacin shi ba sai an saka ihrami ba. Dawafin bankwana ba a samu ihrami, dawafin bankwana ba a masa sassarfa, dan ba dawaful udum bane. In an gama dawafin sai a je a raka'a biyu, idan an yi raka'a biyu sai a ainihin wato yi addu'a sai a sha zamzam, shikenan. Kada a manta da abubuwa masu muhimmanci kamar haka. Na farko dai alhaji, kai kokari kai aikin hajjin ka irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ya zo a riwaya da Jabir bin Abdullah wannan hadisi mashhuri akan aikin hajji. Sauran riwayoyi annabi yana cewa khudu anni manasikakum, koyi aikin hajjin ku daga gare ni, lalle a koya daga annabi. Kamar yadda yake sallu kamar ra'aytumuni usalli, to shi ma aikin hajji ana so a ainihin wato bari sunan shi a yi shi irin yadda annabi ya yi. Akwai bayanin al'ansakus salata, nau'in aikin hajji guda uku ne. Akwai al-ifrad, wanda tsurar aikin hajji ne zallansa, na yi bayani aikin hajji shi kadai ne kawai. Akwai kuma al-qiran, wanda ake hada aikin umra da aikin hajji a hada gabaki daya. Wannan insha Allah idan mun je Makka a gidajen al-hazai za mu bi su, za mu yi bayani da ladalla da yafi Allah. Akwai kuma tamattu'a, tamattu'a shine wato mutum ya yi umra ya sauke ihraminsa ya saka kayan gida ya dan zauna ya jira, sai kuma ranar 8 ga wata sai ya ainihin wato doki niyyar aikin hajji. Jama'a, akwai hadaya a aikin hajji. Hadaya shine wanda ya yi niyyar tamattu'i ko ya yi niyyar kirani, to zai yanka hadaya. Ita ce dabbar da ake yankawa. Yanzu a kudin Saudiya ta kai wajen riyal 700 da wani abu. Wasu kamfanoni suna sayarwa ƙasa da haka, ya danganta ga abin da mutum ya samu, damar da mutum ya samu. To Qur'ani ya mana bayani cewa duk wanda yayi tamattu'i yana da kyau ya yanka, kuma da sunnar manzon Allah ta tabbatar haka. Mai kirani ma zai yanka, amma mai ifradi baya yanka. Jama'a, yankan nan dole ne sai an yi shi. Idan ba a samu dama ba, iko guzuri ya kare, to za a yi azumi guda uku. Mallam ya jid Allah ya ce fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza rajatum tilka asharatun kamila dalika liman lam yakun ahlu hadhihi al masjid al haram, har zuwa ƙarshen aya. To mutum zai kokari alhaji yayi azumin sa guda uku a cikin kwanakin aikin hajji ko a kwanakin hajji. Malamai sun yi bayanai masu yawa akan fil hajjin, ba lokaci ba za mu yi tsawaita wani jawabi ba. Kawai dai alhaji ya kokari ya azumi guda uku lokacin yana cikin aikin hajjinsa, kafin a gama hajji, kafin a gama hajji. Guda bakwai kuma, guda bakwai idan an koma gida. Wannan duk wanda bai iya yanka dabba ta hadaya ba, to akwai azumi goma a kansa. Guda uku a hajji a Makka, guda bakwai idan ya koma gida Najeriya. Kuma wannan hadaya ba a zuwa a ce bari in bada kuɗi na a yanka mun a Najeriya, a'a, ko a yanka mun a Kamaru ko a Chad ko a Niger, ba a yi. Wannan dai a nan din dai za a yi, dan a bawa talaka wannan, kuma a samu ladan nan. Akwai al'adar da suke kuskure, wai sai mutum ya ce ai shi ya tura kuɗin sa a ƙasar su a masa, bai yi ba, yawa bai yi ba. Ya kamata a yi kokari a kiyaye. Sannan abu na biyu wanda yake yana da muhimmanci, mace mai haila an ɗauki mata nauyin dawaful wada'i, idan ta zo za ta tafi kuma ga haila ta zo mata, za a yi dawafin bankwana duk ana tafiya ita kuma haila ta zo mata, to shikenan wannan an ɗauke mata tana da uzuri sai ta tafi, tunda ba lallai ta iya zama ta jira ba. Daga cikin abubuwa waɗanda suke suna da muhimmanci ƙwarai da gaske a kula da su, ya koyan uwa na alhazai a daina tafiya jifa lokacin tafiyar da annabi ya faɗa bai yi ba. Lalle a daina tafiya jifa rana wato bata kai azhar ba, jifan 11 ga wata, jifan 12 ga wata ana yi ne bayan rana ta yi zawali. Jama'a, wannan shine sunna, shine abin da annabi ya karantar mu, koyi da annabi mu zauna lafiya. Waɗanda suke tura mutane jifa kafin lokaci su ji tsoron Allah, sun ji tsoron Allah, sai dinga tura su dab da lokaci kafin su karasa rana ta yi zawali. Kar mu caccanje aikin hajjin, mu bata shi mu zo muna yi ba irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi ba. Sannan ba sharadi ba ne an yanka dabba sai ka gani da idanka, ko sai ka ci naman, ba sharadi ba ne, kamar yadda wasu alhazai suke cewa dole sai sun gani da idansu. Sai magana akan haƙuri da alhazai suke sawa ko bayan haji ko kafin haji. Jama'a, alhazai ku gane, haƙuri bai da alaƙa fa da aikin haji, haƙuri ba shi da alaƙa da aikin haji ko ta kusa ko ta nesa, kawai dai ana zuwa ne don ra'ayi, don kwalliya da ado kawai. Me yasa haƙuri yana sawa ne? Saboda kwalliya, saboda ado. Kuma duk wanda yake so zai iya sawa, ko matarsa ta saka, ko ita ma, ko shi ya saka, ko ma waye ma mutum zai iya sawa, amma ya zamanto yana da niyya mai kyau, ba ya sa haƙurin ne don ya nuna wa mutane cewa shi alhaji ne ya je aikin haji ba, to nan kuma ka gari ya taru ta shiga. Amma abi a hankali, akwai waɗanda suke cutar mutane akan harkar haƙurin nan. Abi a hankali, abi a hankali, abi a hankali, akwai masu cuta. Kuma waɗanda suke zalunta mutane su ninka musu kuɗi $100, $200, dala kaza, suna karɓan kuɗin mutane akan haƙuri, kullum su ji tsoron Allah. Duk kuɗin da za ku ci Allah yana kallon ku, kuma lokaci ne, lokaci ne, lokaci ne, dan Allah alhaji ayi kokari a kiyaye. Sannan akwai wanda gaba ɗaya aikin hajjin su a cikin daukan hotuna suke, duka aikin hajjin ya daura irami, yana daukan hoto yana ta tura a gida, yana nuna wa mutane ai shi yau bana ya hau Araba. Idan ya zo dawafi yana live, yana nuna gashi yana dawafi, wani yana dawafi yanzu, yaya me zan roƙa maka. Wannan duk sababbin abubuwa ne da mutane suke kawa wanda ba su da asali a shari'a. Idan ya zo Arafa ya ta daukan bidiyon kansa yana turawa, wannan ba daidai ba ne, kuskure ne, ya kamata mutane su gane. Sannan waɗanda suke da yara ƙanana za su yi aikin hajji tare da su, shi yaro fa ana ɗaura masa ihrami kamar yadda ake ɗaura babba ihrami. Shi yaro fa duk abin da aka haramta wa babba ya daina mahzuratul ihrami, shi ma fa yana kansa zai daina. To amma malamai suka ce idan yaro yayi da gangan, tunda yaro ne, yayi da gangan yayi aski, ko yayi da gangan ya shafa turare, ko yayi da gangan ya lullubi kansa, suka ce wannan amduhu khata, amduhu khata. Idan yayi kuskurensa, wato yayi da gangan ɗinsa, shi ma a matsayin kuskure ne, a matsayin kuskure ne. Kuma za a je a kai shi a yi dawafi da shi, a yi jifa da shi duka, amma yana da ƙarfi ma a ba shi jifansa, ba sai wato mu'amala da ainihin wato yara ƙanana. Waɗanda suke mu'amala da dattawa tsofaffi, ku ajiye su kurin Amina su zauna, in an zo jifa ku je ku yi musu jifansu, idan an zo jifa ku zo ku yi musu jifansu. Wanda duk ya halatta a yi istinaba, a wakilta wani a wajen yin jifa da marar lafiya da wanda yake larura. Wanda ya zo bai da lafiya, kuma gaba ɗaya bai da lafiya, ba zai iya zaman mina ba, ba zai iya saboda ciwo yana asibiti, to duk yanda za a yi daga asibitin a tabbatar an ɗauko shi ko a ambulance ne mota, a kawo shi filin Arfa, ko da awa ɗaya yayi ko awa biyu, lallai sai ya zo Arfa ko da yana cikin ciwo. Duk alhajin da aka kwantar da shi a asibiti a garin Makka ko a Madina, har a kawo Arfa, ba a kai shi filin Arfa ba, bai yi tsayuwar Arfa ba, ko da kuwa baya cikin hayyacinsa, ko da kuwa taƙila baya da lafiya, in dai bai je ba to aikin hajji ya kubuce masa, dole baɗi sai ya rama wannan aikin hajjin bai yi shi ba kenan a daidai, saboda larurar rashin lafiya. Yan uwa alhazai, akwai masu ɗabi'ar wayo wa Allah tabaraka wataala, suna da kuɗin su sai su ƙi su yi hadaya kawai, sai su kama azumi, sai su kama azumi, wannan kuskure ne. Ka ɓoye kuɗin ka je ka kama sayan tabarau da awarwarau da agogon yara da bagaruwa da zamzam da dabino, ka ƙi kai abin da shari'a ta ce ka yi, wannan yankan dole ne sai ka yi shi. To amma wasu suna yi Allah wayo, sai su ƙi su yi wannan yanka, sai su ɓoye kuɗinsu. Gaskiya alhazai a yanzu guzurinsu ba lallai iya isa su su yi yanka kuma su ci abinci ba, wadanda dala 500 din ba za ta iya isa ba gaskiya, to sai su yi azumi, ko kuma mutum ya sa a turo mai kudi daga gida, ya sa a turo masa kudi daga gida dangane da kuma abin da ya shafi mata. Ana samun matsaloli da barna da mata suke yi a Mina. Ka ga mace matar aure ta taho da aurenta ta caba kwalliya da gwalagwalai ta yi kunshi, ki ji tsoron Allah. Ko ka ga mata suna ta yawo a titi a Minan nan, suna ta bayyana tsiraici a Mina, wallahi ku ji tsoron Allah. Abinda wasu alhazai suke yi na barna a Mina, wallahi ku ji tsoron Allah, bai da kyau. Kar a hada banɗaki tsakanin maza da mata, saban Allah ne. Kada namiji ya shiga banɗakin mata, kada mata ma su shiga banɗakin maza. Kuma don Allah a daina saban Allah nan, bayyana tsiraici. Kaga yaro yana yawo da budurwa Amina, yana tafiya yana taba kafadar da, ku ji tsoron Allah, ku daina yi. Yaushe ma aka gama? Ba a gama aikin hajjin ba, mutum zai zo ya wanke kansa bayan ya yi wanka, ya daure da ruwan kashi. Duka waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su da kyau gaskiya. Akwai ɓata gari da suke shigowa waɗannan wurare, suna yin abubuwa wallahi ba za ka ce musulmi ba ne, ba za ka ce da su aka yi aikin hajjin nan ba. Mu ji tsoron Allah mu gyara. Har yanzu sha'iruddin, alamomi na addini din suna nan. Mu koyi da sahabbai, mu koyi da matan sahabbai. Ki saka hijabi, ki lullube jikinki. Kwalliya da gwalagwalai da yin kunshi da bayyana jiki, wannan mijinki zaki yi wa, ba wai a titi ba. Ku gyara don ku samu falala a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan ana samun matsalar batan alhazai, su tabata su tabata, yawo bai da wani amfani. Ka tsaya inda aka ajiye ka kawai, bai da wani amfani. Dan haka idan alhazai suna tare da ni, to wannan shine a takaitaccen bayani dangane da aikin hajji insha Allah tabaraka wa ta'ala. Sauran bayanai idan muka je Makka za mu bi gidajen alhazai insha Allah, wanda Allah ya hore mana za mu yi bayani. Haka dai a takaice wannan shine bayani akan aikin hajji. Ana aikin hajji ne a cikin kwanaki guda 5 ko kwanaki 6. Ana fara aikin hajji ran 8 ga wata, ana gama aikin hajji ranar 12 ga wata ko ranar 13 ga wata. Haka 8 ga wata, 9 ga wata, 10 ga wata, 11 ga wata, 12 ga wata, 13 ga wata. Yini 6 kenan, ko kuma yini 5 kenan. Muna fatan Allah ya sa mana albarka, Allah ya bamu dacewa, Allah ya bawa alhazai ikon yin aikin hajji kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aikata. Duk wanda bai iya ba yayi tambaya, wa shifa'ul iyyu su'alu, wanda bai iya abu ba yayi tambaya, shine zaman lafiya. Mata ku kula, ku yi tambaya. Mata kuna shirme da yawa, kuna kuskure da yawa, ku yi tambaya. Duk mace mai al'ada za ta yi aikin hajjin ta gaba daya irin yadda kowa yake, na wafi ne kawai ba za ki ba, sai ki bari in kin dawo Makka injini ya dauke ki je ki da wafi. Amma mata su rude, wata ta yi ta kuka, ai al'ada ya zo mata ta yi ta kuka, ai kaza kaza da sauransu. Babu wani illa dan al'ada ta zo miki, komai sallah ne kurin ba za ki ta yi a Mina ba, ki addu'o'inki, ki komai da komai. Duka wannan abubuwa ne masu muhimmanci da alhazai ya kamata mu kula da su. Muna muku addu'a, muna muku fatan alkhairi kuma a wannan masallaci mai alfarma, babban masallaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama. Mu da makwancin Annabi ba nisa, daga nan zuwa can, da can shabbaki inda Annabi yake sallallahu alaihi wa alihi sallama. Muna fatan Allah ya mana afuwa, Allah ya yafe mana. Ita hukuma ta Saudiya da suke kulawa da wannan masallaci, suke tsaftace wannan masallaci, suke inganta shi. Allah ya ba su lada, kuma ya dora su akan daidai kurakuransu, Allah ya sa su gyara. Daidai din su kuma Allah ya ba su lada, Allah ya raba su da talauci, ya raba su da dukkan matsaloli. Allah ubangiji ya taimake su, ya musu sakaya da alkhairi, dan albarkacin kulawa da alhazai da suke yi, dan albarkacin kuma kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana wannan kasa mai alfarma yana kwance. Yan uwana alhazai, barin dakata a nan, kada na tsawaita muku, sai kuma mun sake haduwa karo na gaba insha Allah ta'ala, don yin wasu bayanan masu muhimmanci da suke da alaka da wannan aiki namu da muka zo yi wannan kasa mai alfarma abinda na faɗa na daidai ina roƙon Allah ya bani lada wanda nayi kuskure ko tuntuban harshe ko na tsallake ko na faɗi wani abu ba daidai ba ko kuskure ko subutar baki ina neman Allah ya min afuwa don ni dan adam ne kuma zan iya daidai zan iya kuskure Allah ya ganar da mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ƙara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja Allah ya hada mu da shi a cikin aljanna ubangiji Allah ya sa ai aiki lafiya a gama lafiya yasa rayuwar mu ta zama mai inganci subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.